sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 21 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoci ce kai tsaye tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya haka kuma ana iya samu alfa radio na kuma sun dake kasar Ghana su go masu na'uran computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masare assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da saduwa da ku yau Lahadi 23 ga watan Satumba na shekarar 2018 Ladan Ibrahim Ayone daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawaniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Nazir a famu kanin labarai
Tumatayin makan Prime Minister Britania Theresa May sun fara shirye-shiryen kota kwana na campaign din zabe wanda za a yi a watan Nuwamba domin ta tsira da aikin ta da kuma shirin fitar Britania daga tarayyar Turai. Wani sabon lamari kuma Amurka ta tabbatar da fidin jirgin sama na Nairobi yana da cikakken tsaro da za a fara safarar jiragen sama kai tsaye tsakanin Amurka da Kenya. Sai wani hari da harin jirgin sama da sojojin Amurka suka kai akan ɗan kungiyar Al-Shabab.
To madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji yadda zaben jihar Osun ta kaya.
Bisa dokar hukumar zabe, ba a bayyana sakamako har sai an samar da damar da ta bada wa mutanen da ba su yi zabe ba. Damar sun kada kura.
Haka ma a can kasar Kamaru, yan adawa ne suka gaza cin matsaya a kan zaben da za a yi a watan gobe.
I speak with Akere Muna, I speak with Oshi Joshua, I speak with Cabral Libi. That means we are still working on it.
Yace nayi magana da Professor Morris Kamto, nayi magana da Akere Muna, nayi da Olisa Joshua, ha kuma nayi da Cabral Libi. Wannan ya nuna cewa har yanzu muna nan kan batu guda kenan. To ha kuma zamu kawo muku shirin idan kwayata narke tare da Hafsat Muhammad, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Masauraro assalamu alaikum. Rahotanni daga kafafen yada labarai na cewa matar da ke zargin mai neman zama alkali a kotun kolin Amurka Brett Kavanaugh da makureta ta yarda ta bada bayani a gaban kwamitin shari'a na 'yan majalisar dattijai a mako mai zuwa. Lauyoyin Christine Blasey Ford sun aika da sakon email a jiya Asabar da cewar Ford ta amsa gayyatar kwamitin, inda suka kara da cewa duk da cewa da yawa daga cikin abubuwan da aka shirya a cikin email din ba su yi daidai da ka'idojin da kwamitin suka yi alkawarin yin adalci ba. Binciken san rai akan zarginta kuma muna takaicin kwarmatawa game da barazana da ta biyo bayan hanyar gudanar da zaman. Muna fatan za mu cimma matsaya baki daya. Ford da lauyoyinta sun buƙaci a takaita baiwa yan jaridu damar shiga ɗakin da za a yi zaman, kuma Kavanaugh ba zai kasance a wurin ba. Babu masaniyar ko kwamitin ya amince da waɗannan ƙa'idoji. Kwamitin 'yan majalisar dattijan ta baiwa Ford dai zuwa ƙarfe 10 na daren Juma'ar da ta gabata ne don ta tsaida magana, amma lauyoyinta suka nemi a ƙara musu kwana guda 'yan mintuna kafin wa'adin na ranar Juma'a ya cika. Chrisley ya sanar da kokarin ya sanar da ƙarin lokacin ne a Twitter da harshen mai ban hakuri ga Kavanaugh, inda ya ce mai shari'a Kavanaugh na ƙara wa Dr. Ford lokaci in tana son ta ci gaba da magana akan bayanin da ta yi. A satin da ya gabata na zama a gaban kwamitin, idan ta tsayar da magana to za mu zauna mu saurare ta. Ina fatan ka gane ba haka nake ayyuka na ban kon gaba kon baya ba. Ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ta bada sanarwar shirinta na buƙatar duba waɗanda ke son zama a Amurka ba za su dogara da tallafin gwamnati ba, wanda ya haɗa da tallafin kayan abinci da magunguna ko kuma na muhalli. Ma'aikatar ta bayyana buƙatar a fili a daren Asabar a wani bayani a shafin yanar gizo. Sakatariyar tsaron cikin gidan Christine Nelson ta ce hukumar na buƙatar jin ra'ayin jama'a akan sabuwar dokar a ƙoƙarinta na yin komai a bayyane. Ta ce wannan sabuwar doka za a kafa ta ne ta hanyar 'yan majalisa su saka hannu a kanta da niyyar tallata baƙi su iya riƙe kansu don kare dukiyar Amurkawa da tabbatar da ba za su zamar wa kuɗaɗen Amurka kaya ba. Ma'aikatar za ta duba waɗanda ke karɓar tallafin na yanzu da kuma na baya, wanda da shi ne za a yi amfani wajen gane ko baƙin za su buƙaci tallafi. 'Yan bindiga sun bude wuta a yayin da ake gudanar da faratin sojoji a kudu maso yammacin Iran, inda kimanin mutane 25 suka mutu, wasu 60 suka jikkata a jiya Asabar, a rahoton da kafar yaɗa labaran ƙasar ta bayar. Jami'ai sun ce an kashe 'yan bindigar guda biyu, amma wasu jami'an daban sun ce an kame wasu biyu da ke da alaka da harin. Kungiyar IS da kuma wata kungiya da ke kiran kanta kungiyar neman 'yancin Larabawa ta Ahvaz duka sun ce suke da alhakin kai wannan hari na ranar Asabar a Ahvaz da ke shiyar Khuzestan. Tashar talabijin ta kasar ta ce maharin sun kai harin ne akan wani dabe da jami'an Iran suka taru a kai suna kallon faretin shekara da ake yi don tunawa da ranar da aka kaddamar da yakin jamhuriyar musulunci na shekarar 1980 zuwa 1988 akan Iraki. An kuma gabatar da irin wannan faretin a fadin kasar. Da yawa a cikin waɗanda suka mutu an ce mambobin dakarun musamman ne na Iran Elite Revolutionary Guards, wani rahoton kuma ya ce akwai ɗan jarida guda da ya mutu. Kafar dillancin labarai ta Reuters ta rawaito kafar yaɗa labaran Iran na cewa gwamnatin Iran ta yi sammacin tawagar ƙasashen Netherlands na Denmark da kuma na Burtaniya a jiya Asabar, inda take zarginsu da baiwa ƙungiyoyin da ke adawa da Iran mafaka a ƙasashensu. Babban jagoran addinin Islam na ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei ya ce harin na ranar Asabar na da alaka da Amurka da magoya bayanta a yankin, kuma ya umarci jami'an tsaron kasar da su gaggauta gabatar da waɗanda ke da hannu a ciki a gaban shari'a. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Mataimakan Firaministan Birtaniya Theresa May sun fara shirye-shiryen kota-kwana na kamfe ɗin zaɓe wanda za a yi a watan Nuwamba domin ta tsira da aikinta da kuma shirin fitar Birtaniya daga Tarayyar Turai, a wani rahoto da jaridar Sunday Times ta rawaito. Jaridar ta ce manyan mambobi biyu na siyasa da ke ofishin Firaminister a Downing Street sun ƙaddamar da shirin atisayen kamfe ɗin zaɓen domin samun nasarar goyon bayan al'umma a sabon shirin, bayan an caccaki shirin da ta miƙa na fitar Birtaniya daga Tarayyar Turai a taron ƙolin da aka yi a Salzburg a makon da ya gabata. Ya zuwa yanzu dai ofishin na Firaministan bai ce komai dangane da wannan rahoto ba. A wani lamari da yawan 'yan Afirka ta Gabas suka kalla a matsayin kafa tarihi a wannan watan, Amurka ta tabbatar da filin jirgin sama na Nairobi yana da cikakken tsaron da za a fara safarar jiragen sama kai tsaye tsakanin Amurka da Kenya, domin 'yan kasuwa da 'yan Amurka masu yawan bude ido da kuma 'yan Afirka ta Gabas da ke a ƙasashen duniya. Sabon layin jirgin na da alamar ƙara danƙon zumunta gami da ƙarfafa tattalin arziki. A yayin da yake ba da shaidar tabbatarwa ga jami'an ma'aikatar jiragen saman na Kenya, jakadan Amurka a Kenya Ambassador Robert Kodek ya ce sabon jirgin kirar Boeing 787 Dreamliner yana nuni ne ga ƙaruwar tattalin arziki gami da ƙarfafa abota tsakanin Kenya da Amurka. Sakamakon wannan jirgi zai zama na farko da zai tashi kai tsaye daga Kenya zuwa birnin New York. Shiko shugaban hukumar jiragen sama na Kenya Michael Joseph cewa yayi wannan wata alama ce ta kimar mu za ta dawo wacce muka dade muna fata. Tuna dai fasinjoji sun fara sayan tikitin hawa wannan jirgi da zai fara aiki a ƙarshen watan Oktoba. Sojojin Amurka sun ce sun kai wani harin jirgin sama a matsayin kare kai da yayi sanadiyar mutuwar 'yan kungiyar ta'adda ta Al-Shabab, bayan wani hari da aka shirin kaiwa akan dakaran na Amurka da na kasar a kudancin Somalia. Kwamandan dakarun Amurka Afirka ya faɗa a wani rubutaccen bayani cewa an kai wannan hari ne a matsayin kare kai a ranar Juma'a kilomita 50 a arewa maso yammacin birnin gabar teku na Kismayo. Jawabin ya ce sojojin Somalia sun kashe biyu daga cikin 'yan ta'addar na Al-Shabab ne da ƙananan bindigogi a yayin kai harin. Mai magana da yawun dakarun na Amurka a Afirka ya ce babu wani soja na Amurka ko na ƙawayenta da ya ji rauni, haka kuma an kai harin ne a yayin da aka ga 'yan ta'addan na shirye-shiryen kwanton ɓauna a inda sojojin Amurka da na Somalia ke sintiri. Amurka ta kaddamar da ire-iren waɗannan hare-hare har guda 20 a wannan shekarar akan abokanan na Al-Qaida wato Al-Shabab, ƙungiyar da ta kasance mafi haɗari a ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ke a kudancin Saharar Afirka.
To Nazir Ahmed Hausa kenan aka saurara da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Mun bude taskar rahotannin namu da rahoton zaben jihar Osun wanda aka ce ba a cimma matsaya ba a kansa. Ga dai Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A halin yanzu dai an kammala zaben gwamnatin jihar Osun inda hukumar zaben Najeriya ta ce babu wanda ya zama zakara. Alhaji Aliyu Bello shine mai magana da yawun hukumar zabe ta Najeriya.
Sakamakon zabe ya nuna cewar jam'iyyu biyu dake kan gaba suna kankan yadda jam'iyyar APC ta samu ƙuri'a 254 da 345. Jam'iyyar PDP ta samu 254 da 698. Wanda idan kai la'akari bambancin da ke tsakanin jam'iyya ta kan gaba da wacce ke bi mata ƙuri'a 353. To amma in an duba cikin zaben akwai adadin ƙuri'u da suka shafi rumfuna daban-daban a fadin jihar wanda in kai adadin shi ya kai ƙuri'a 344. Kuma bisa dokar hukumar zaɓe ba a bayyana sakamako har sai dai an samar da damar da ta bada wa mutanen da ba su yi zaɓe ba damar sun kada ƙuri'arsu. Don haka sakamakon da yanzu ya fito daga hukumar zaɓe ya yi nuni da cewa a wannan zaɓe kusan ya fada cikin abin da ake kira inconclusive, wato ba a kai ga kammala shi ba. Har sai a nan gaba idan hukumar zaɓe ta sai da ranar da sauran rumfuna da ba su samu damar jefa ƙuri'a ba, yadda wannan adadi na mutum 344 suka jefa ƙuri'a, to wannan a tsakanin ne za a samu abin da za a yafa ma kowace jam'iyya da suke kan da take kusan na ɗaya da na biyu don a gano waye ya nasara.
Wato a halin yanzu babu wanda ya ci zaɓen gwamnatin jihar Osun tsakanin jam'iyyar APC da PDP kenan.
Eh, wannan zance aka yi. A halin yanzu ba jam'iyyar da ta samu nasarar lashe wannan takara da aka yi yanzu a mukamin gwamnati a jihar Osun.
To sai zuwa wani lokaci ne za ku sake yin wani zaɓe wanda zai fidda zakara a wannan zaɓen gwamnatin jihar Osun?
To nan ba da duda ba hukuma za ta bada sanarwar ranar da za ta yi wannan zaɓen cike gurbi a zaɓen da zai bada dama a rumfunan da ba su samu damar jefa ƙuri'a din ba su ma su jefa. Da zaran sun jefa an samu sakamako da wurin su, abin da hukuma zaɓe za ta yi shine za ta dora a kan sakamakon baya saboda ta bayyana wanda ya nasara.
To ko yaya jama'a suka ji a game da wannan zaɓe? Jabiran zan kai kana jihar Osun ne ko?
Kana jihar Osun.
Ya kuka ji da wannan sakamakon zaɓe?
To sakamako yanzu ma abin da nake son gaya ma hankali ya dauki abin yi kai ya dau zafi yanzu ga baki daya. Ainihin ma yan tarihi sakamakon zaɓen.
To ai an ce ba wanda ya ci zaɓen gwamnati har yanzu ta kaman mai babu wanda ya lashe zaɓen.
Shi ne yanci manzo haka ne kuma man za ta shara sosai an dauki matakan tsaro sosai da sosai. Shi ne yanci ba wanda ya lashe zaɓe yanzu shi ne haka ce an dakatar da maganar sakamakon zaɓen sai nan gaba.
To ya kuwa ga wannan mataki da ainihin ta dauka?
To wannan mataki ta dauka tun da abin ya nazama lafiya ai daidai amma gaskiya zaɓe an yi zaɓe gaskiya zaɓe ne gaskiya da gaskiya ba ma kuɗi.
Sunana Alhaji Bala Abdulkadir Jada. Ni dan ce magar CGC ne.
To ya kaga wannan sakamakon zaɓe na gwamnatin jihar Osun?
Wallahi sakamako ya yi kyau.
Saboda mi?
Saboda sun ba abin da APC sacci sun ba sai sun ba abin da PDP sacci.
To amma maganar da ni da wato shi kakakin hukumar zaɓe ta Najeriya ya ce har yanzu babu wanda ya zama zakara.
Wannan sai dai wani kudirin niyya ta sa wani makirci da za a yi wa PDP a kasan.
Sai dai Alhaji Aliyu Bello ya ce ranar Alhamis mai zuwa za a sake yin zaɓe domin tabbatar da wanda ya lashe zaɓen gwamnan. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To har yanzu dai a kan maganan siyasa, amma wannan karan a jamhuriyar Kamaru inda 'yan adawa suka gaza cimma matsaya domin su haɗe wuri guda domin kalubalantar shugaba mai ci wato Paul Biya. Edun Moikin da Zeka ya yi kuma rahoto daga sashen Turanci wanda na fasara kuma ga hizan gabatar.
Yanzu haka dai an fara kamfen ɗin zaben shugaban ƙasa a ƙasar Kamaru na zaben da za a yi a ranar 7 ga watan gobe idan Allah ya kai mu. To sai dai 'yan adawa sun gaza cimma matsaya na mara wa mutum guda baya domin ya kalubalanci shugaba mai ci yanzu wanda yake kan karagar mulki tun a shekarar 1982. A cikin rahoton da wakilin wannan gidan rediyon mai aiko da rahotanni a sashen Turanci Edun Mokikin da Zeka ya aiko, ya nemi jin dalilin da ya sa 'yan adawar suka gaza cimma matsaya. Dubban mutane kenan suka yi gangami a manyan titunan birnin Garwa da ke arewacin Kamaru domin nuna goyon bayansu ga shugaba Paul Biya yayin da aka fara kamfen kasarika na zaben shugaban kasa da za a gudanar ranar 7 ga watan gobe idan mai duka ya kai mu. Waɗannan masu zanga-zangan dai ƴan jam'iyyar Cameroon People Democratic Movement ne mai mulkin ƙasar, sai kuma wasu jam'iyyu har su 20 waɗanda a cikin watan Yuli suka yi mubai'a ga shugaba Paul Biya, kuma suka umarci magoya bayan su da su jefa ƙuri'ansu idan lokacin zaɓe ya zo ga shugaba mai ci. Ɗaya daga cikin waɗannan jam'iyyun ko sun haɗa da National Salvation Front Party of Cameroon, wadda ministan sadarwa na ƙasar Isa Chiroma ke wa shugabanci. Chiroma ya faɗa cewa Paul Biya shi kaɗai ne shugaban da ke kare martaban 'yan ƙasar, domin ko ga abin da yake cewa a cikin harshen Faransanci.
Pourquoi aujourd'hui on s'attaque au président Biya au quotidien? Simplement parce que les richesses prodigieuses que recèle notre nation demeurent intactes. Et il dit aussi longtemps que je serai vivant.
Yace kullun suna sukan lamirin shugaba Paul Biya musamman ma manufofinsa, domin kawai yana kare martabar kasar daga ƴan neman a sharo mu na ƴan kasar waje. Ministan yace har kullun zai ci gaba da marawa shugaba Paul Biya baya. Muddin da yana da rai kuma yana ci gaba da kare martaban kasar Kamaru da arzikinta domin amfanin albarkatun da Allah ya bata, saboda rayuwar zuri'an 'yan kasar ma zuwa nan gaba. Shi dai Isa Chiroma ya taba kwashi shekaru 6 gidan yari lokacin da aka kama shi a ranar 16 ga watan Afrilun shekarar 1984, domin zargin yana da hannu cikin yunkurin juyin mulkin kifar da gwamnatin na Paul Biya. To sai dai a shekarar 1990 an sako shi, kuma fitowar Isa gidan yari ke da wuya sai ya shiga kamfe na sukan gwamnatin Paul din. Ana cikin haka ne kwaram sai shugaba Paul Biya ya nada Isa ministan sufuri a shekarar 1992, abinda masu kula da harkokin siyasan kasan suka bayyana da yunkurin raba kawunan 'yan adawa. Kuma tun daga wannan lokaci ne karfin 'yan adawa ya ragu, abinda bai saki tasiri ba kawo yanzu. Yanzu haka dai 'yan takara 8 ne za su kara da shugaban. Duk da yake dai an fara kamfe ba a kama hannun yaro. Dan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyyar PURS, Serge Matomba, ya ce yana da yakinin 'yan adawa za su yarda da dan takara guda ya shige musu gaba, domin ganin sun kalubalanci shugaba Paul Biya. Domin ko ga abin da yake cewa a cikin harshen Turanci.
I speak with Professor Maurice Kamto, I speak with Akere Muna, I speak with Oshi Joshua, I speak with Cabral Libi. That means we are still working on it.
Yace na yi magana da Professor Maurice Kamto, na yi magana da Akere Muna, na yi da Olisa Joshua, ha kuma na yi da Cabral Libi. Wannan ya nuna cewa har yanzu muna nan kan batu guda kenan. Sai dai Maurice Kamto na jam'iyyar Cameroon Renaissance Party ya ce shi sam ba zai yadda ya bar wa wani wannan damar takara. Yace don me zan baiwa wani neman takara kuma in koma bayansa? Sam hakan ba za ta yiwu ba, domin ko ina shugabantar jam'iyya ce dungurungum, ba wai ni kadai nake ba. Yan takara 28 ne dai suka gabatar da takardun shiga wannan zaben na shugaban kasa a Kamaru, wanda za a gudanar ranar 7 ga watan Oktoba. Sai dai hukumar zaben kasar mai suna Elecam ta amince ne da 'yan takara 9, ciki ko hadda shugaba mai ci yanzu, wato Paul Biya. Yanzu haka dai shugabannin jami'a suna ganin laifin junansu na rashin cin matsaya a kan mutum guda da zai wakilce su. Shi ko ɗaya daga cikin 'yan takaran, wato Joshua Osi, ya ce yana tuhumar cikin 'yan takaran akwai waɗanda shugaban ke ɗaukar ɗawainiyar wannan takararsu. Abin da ya sa suka dage sai sun lalata tsarin 'yan adawa. Shi dai shugaba Paul Biya ɗan shekaru 85 tun a shekarar 1982 yake mulkin ƙasar, wanda kuma idan ya nasara a wannan zaben zai kai shi har shekarar 2025. Kenan zai sake wasu shekaru 7 masu zuwa idan Allah ya nuna mana.
Yanzu sai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kenan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ce karfe 10:11 na safe da minti 18. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da kasancewa da mu a shirin Idan Kwaya ta Narke Fa, inda za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu. Sunana Hafsat Maina Muhammad. Ku biyo mu a cikin shirin. Za ku ci gaban hirar da wakilin Muzaraddin Sani ya fara yi da Malam Salisu, wanda aka fi sani da Malam Niga, kan yadda yake aikin taimakawa matasan da suka samu kansu a cikin iftila'in shaye-shaye. Ga ci gaban hirar da suka yi.
Sai ga hankalinku kwance kuma a natse, sabanin irin wasu za ka ga in suna irin wannan aikin taimako, za ka kawo ma suna fargaba ko tsoro. Na ga kai a yanzu yadda nake zaune da kai haka, yadda ban san ka ba, yau na zo na ganka, na dauka zo in ga wani wanda sai kila na ji tsoron shi. To ya me wannan sirri a kanka?
To da ka labe bayan magana duk abin da ka sanna wahala sai Allah ya sare mashi, wallahi shine sirri. Kuma babban sirrin mu iyayenmu biye muke da su sau da kawa shine makulli da Allah ya bamu laushi za gaskiya wallahi ban taba shaka da ni ba duk kana ban taba zabo gidan wani ba nace yau ka san ko yanzu ba rasa mutun sama da 300 in sun ci abinci Allah ke basu ta hanya in sun sha ruwa Allah ke basu ta hanya tunda wa'annan bayan Allah ba jiki ba ayana sama da mutun 300 da na ga ma ba dana ai an jama'a ne wanda muke ta kokari Allah ya shirya su to kuma alhamdulillah ko shi wannan da kake gani kusa da ni kusan ya sabka ya jiyo har da yake shi wannan na kusa da ni wanda ka gani an kama da Kano ga na ya shiga university da alqur'ani yake kuma ina ganin da za ku fito gida na kun ga ga wasu nan suna tare da suna ta karatu suna ta da to daga alhamdulillah
mallam wani bangare da bamu taba ba shine bangaren mata wanda a tsankan kanin matan nan musamman matasa su ma shaye-shaye nan da ya ta'azzara ko kuna da irin waɗannan mata da ake kawo ku a wannan guri
ni ne yau mace shidda aure ko kwanan nan akwai wata da aka mun daga Jos ina da yaro din nan go sun sani nan ko gidana na daura auren shine ma na karshe da ban kara ba shi dan maradi ne ita kuma daga Jos aka kaman ita iyayanta suka kaman ita gidana nake mata yan kawo tare da iyali na nake nan muke akwai waje inda na ibawa mata ƴaƴana mata inda suke gato in suka zo tare nake donar da su ta koya mata karatu da ladabba dai da yanda za abubuwa dai da dama da ni da iyalai na haka zamu yi ta kokarin tarbiyyatar da su to kuma alhamdulillah har yanzu yaran da mazajen su sun dauke ni uba
waɗannan mata din iyayen su kamar in ce dai da alamu kila ko san sarauka maka da su ne ka bada su
ka san yarinya tana nan tana shaye-shaye yanzu ta bari zamu aike ta za ta zo waje ita kadai motora ta je ta yo kaza tare da ƴaƴan mu ai kaza duk ta bar tunanin ko a ce ma yarinya ta gudu babu ta zo na lafiya za ta wani zai ganta yace yana so mu zo mu kira iyayenta wasu sanada mu ayi nan kogilan mu wani kuma mu bi har can garin su gaban iyayen su in jagoranci in zama uba mu je a daura aure ci ta zaman su lafiya
to ko akwai wani kira da kake da shi ga sauran al'umma ganin cewa irin wannan kokari da ake ko taya ku da addu'a su rinka yi
gaskiya ina kira musamman al'umma kiran da nake yi da masanu da shuni dan Allah su dubi Allah su dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna san su duba wannan al'amuran da Allah ya dora mu muke yi mu ma bayan mu bane dan ba mu isa mu shirye da wani ba ban isa in shirye da kaina ban tana shirye da wani Allah ne ya ga dama ya sa mu sulh na shiryewa jama'a da yawa to su duba duk abin da za su yi mu Allah za su yi wa su ce za su yi da mu duk abin da za ka yi dan wani shirme ne amma duk abin da kai wa Allah shine za ka amsa lahira kaga yanzu ban ka dade ba mu da matsala masallatai sun yawa amma mu kaga muna da matsala yanzu nan kamar yanda ka shiga gidana kaga jama'a cunkushe kaga duka daki hudu ne amma ina da wajen mutum sama da 300 wasu kaga ga sunan waje wasu ga su gidan ga sunan wani in baban shi in ka kawo in ya kawo ma shi daure kace baka ansa zai taimaka kuka saboda yaran ya zama fitina gare shi wani ma ya bige shi da kota haka ake ta kawo musu to amma cikin yadda Allah sai kaga an koma ana Allah ya albarka Allah ya albarka to yanzu su masu hannu da shuni Allah ya ba su iko su gina gidan da a ce duk wanda ya zamana ba natsacce ba ka gina gidan kai ka gina wajen da mutum zai samu natsuwa kaga ai ba karaman alkhairi bane duk abun da muke na alkhairi kana da kamar shoci muna da matsalar wajen zama
to da ƙarshe mallam akwai wata hukuma ta gwamnati wadda aikin ta shine yaki da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ko kun taba wata haɗin gwiwa da su ganin cewa kuma irin aikin da kuke kamar kuna taimaka masa ne
kware ku NDLA kake san ka faɗa akwai Hajiya Maryam ita ce komanda nasu to gaskiya muna tare da ita muna akwai abubuwan da muke yi tare da su sosai suna ba mu haɗin kai da goyen baya
tokar asha kwaya ko ba ta da kyan jama'a ku saurara tokar asha kwaya ko ba ta da kyan dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyan tokar asha kwaya tokar asha kwaya kakan ka baya sha baban ka baya sha bai kai ka shan kwaya kar ku sha kwaya kwaya ko ba shi da kyau matar ka baya sha matar ka ba ta sha yayan ka baya sha bai sa ka sha kwaya tokar ku sha kwaya
to wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da hirar da Zaruddin Sani yayi da wasu daliban da malam Niga ya horas har suka bar shaye-shaye a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da Julie Gresham da ta bada umarni ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya
to a gaida Hafsat
Muhammad. Yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna. Sakon farko ya fito ne daga Alhaji Umar Foyeba Gashuwa, inda ya ce muna taya dan damben boxing din na duniya Anthony Joshua murnar lashe kambun damben duniya a karo na hudu a bana dan asalin Najeriya mazauni Birtaniya. Ubangiji Allah sa alheri. Assalamu alaikum murya Amurka, don Allah ku bamu dama mu kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ya kamata taimaka wa al'ummar da ambaliyar ruwa ya shafa a jihar mu ta Jigawa, ganin yadda waɗannan mutane suke cikin mawuyacin hali. Da ƙarshe muke addu'a Allah ya maida musu da alkhairi. Sako daga Aminu Adamu, Malam Madori da Umar Baban Yaya, sabon gida a jihar Jigawa. Ahmadu Manaja daga Bauchi anguwan Karofi Mado yake ce murya Amurka, ku bani dama in sadda sakon jajena ga 'yan Najeriya da ambaliyar ruwa ya cinye gidajensu da dabbobi da gonaki, musamman ma a jihohin Kano, Jigawa da Niger. Da fatan kuma hukumar agajin gaggawa ta nema za ku yi amfani da kuɗi sama da naira miliyan 300,000 da shugaba Buhari ya baku domin tallafawa jama'a. Allah ya ƙara kiyaye gaba, amin. Malam Hussein Dango ta kara tsoko daga jihar Yobe ya ce salam VOA Hausa, don Allah ku bani dama na kira ga shugabannin jami'ar APC ta ƙasa da ma duk wani mai faɗa aji da ke cikin jami'ar da su yi wani zama domin gudanar da zaben fitar da gwani ta ruwan sanyi, da muddin kowa bai kai zuciya nisa ba, to gaskiya zuwa gaba za a samu baraka ba yar karama ba. Da fatan kira na zai kai kunnuwan da ya dace. Chiko Sadisa Idu Daura ya ce salam VOA. Sace ma'aikatan jirgin ruwan nan na 'yan kasar Switzerland da masu fashi a teku suka yi a Najeriya wani abin takaici ne da Allah waddai, ganin yadda a kullum gwamnatin tarayyar Najeriya ke ta kokarin tabbatar da tsoro a kasar, amma tana rufe nan sai can ya barke. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka, muna jajantawa iyalan mutanen da iftila'in ambaliyar ruwa ya shafa a Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar. A ƙarshe ina addu'a Allah ya kawo muna ƙarshen wannan matsalar ta ambaliyar ruwa da ya addabi ƙasashenmu na Afirka. Sako daga Mansur Babawo na faɗa. Ƙarshe sai sakon Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, ya ce yawaita satar jama'a da masu satar mutane ke yi suna yin garkuwa da su da zummar amsan kuɗin fansa, haka abin takaici ne da damuwa. Fatan hukumomin tsaro za su ƙara ƙaimi sosai wajen daƙile masu aikata wannan mummunan aiki a duk inda suke. Ubangiji Allah ya kare mu. To a ci gaba da aiko da sakonni, mu kuma za mu ci gaba da karantawa. Kuma da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a taƙaice.
Mataimakin Prime Minister Birtaniya Theresa May sun fara shirye-shiryen kota-kwana na kamfe ɗin zaɓe wanda za a yi a watan Nuwamba domin ta tsira da aikinta da kuma shirin fitar Birtaniya daga tarayyar Turai, a wani rahoto da jaridar Sunday Times ta rawaito. Jaridar ta ce manyan mambobi biyu na siyasa da ke ofishin Prime Minister a Downing Street sun kaddamar da shirin atisayen kamfe ɗin zaɓen domin samun nasarar goyon bayan al'umma a sabon shirin, bayan an caccaki shirin da ta miƙa na fitar Birtaniya daga tarayyar Turai a taron ƙolin da aka yi a Salzburg a makon da ya gabata. A wannan marida da yawan 'yan Afirka ta gabas na to ƙasar Kenya suka kalla a matsayin kafa tarihi a wannan watan, Amurka ta tabbatar da filin jirgin sama na Nairobi yana daga cikakken tsaro da za a fara safarar jiragen sama kai tsaye tsakanin Amurka da Kenya domin 'yan kasuwa da 'yan Amurka masu yawon buɗe ido da kuma 'yan Afirka ta gabas da ke a ƙasashen duniya. Sabon layin jirgin na da alamar ƙara danƙon zumunta game da ƙarfafa tattalin arziki. Sojojin Amurka sun ce sun kai wani harin jirgin sama a matsayin kare kai da ya yi sanadiyar mutuwar 'yan kungiyar ta'adda ta Al-Shabab har 18 bayan wani hari da aka kai wa dakarun Amurka da na ƙasar a kudancin Somalia. Kwamanda dakarun Amurka a Afirka ya faɗa a wani rubutaccen bayani cewa an kai wannan hari ne a matsayin kare kai a ranar Juma'a, kilomita 50 a arewa maso yammacin birnin gabar teku na Kismayo. Jawabin ya ce sojojin Somalia sun kashe biyu daga cikin 'yan ta'addan na Al-Shabab ne da kananan bindigogi a yayin kai harin.
To madalla, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, amma kafin mu tashi bari mu taya abokiyar aikinmu murnar haifuwar da ta yi, wato Hafsat Muhammad, na haifuwar da ta yi na ɗiya mace a jiya da daddare ƙarfe 9:30 a agogonmu na nan, ƙarfe 3:30 kenan agogon Najeriya. Kuma yanzu haka Hafsat da ɗiyanta suna nan cikin ƙoshin lafiya, Ubangiji Allah ya raya ya ɗayyafa. Yanzu a nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki ko hadda shirin nan na ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumel ke shiryawa kuma ya gabatar.
yanzu Ahmadun kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Nazir Ahmed Hausawa da ya taimaka mu gabatar da shirin, da Bonsu Tufa da ya bada umarni, sai injiniyan mu Tian Wang, ni Ladan Ibrahim Auke cewa ku ni lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya mu ma.
Music pour chacun.